مالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكان يبود غوديا سنتبتغ الله سبحانه وتعالى ميكوا ميكومي واندي قدر هدوام دسادوام wannan masallaci na Masjid Al-Firdaus da ke nan unguwar Sabon Gari a garin da magaram Jamhuriyar Niger. Yau muna yammacin Juma'a daren Subdu 13 ga watan Rabi'ul Awwal wata na 3 a cikin jerin kalanda ta Musulunci bayan hijirar manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi daga Makka zuwa Madina shekara 1447 wanda ya daidai da 5 ga watan 9 2025 miladiya. Insha Allah za mu ci gaba da karatun littafin mu na Hisnul Muslim min Adhkar al-Kitabi wa Sunnah wallafa Shayin Malami Abu Abdurrahman Sa'id bin Ali bin Wahaf al-Qatani Allah ya ji kansa da rahama. Yau insha Allah za mu tashi darasi na 11 za mu tashi kan babi na 6 du'a udkhulil khala addu'a shiga bandaki mana lokacin da mutum zai shiga bandaki akwai addu'a da manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya karantar da mu mu karanta domin neman tsari ga halittun da suke cikin bandaki saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labari cewa shaidanu na aljannu mazan su da matan su suna tattaruwa a duk gurin da adda kai kazanta duk gurin da ake zubda shara duk gurin da adda kai salte da dauda da datti da kazanta to suna taruwa anan to shi yasa ban daki ma kuma mahallin su ne to shi yasa manzo Allah ya koya mana in zamu shiga mu yi addu'a domin Allah ya tsare mu daga sharrin su addu'a ita ce mutun zai ce bismillah اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث كنان سنكرن تاي مكرن تا تاري بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث kenan du'a udkhulil khala addu'a shiga bandaki shine maudu'u qada'il haja wajen biyan bukata kenan yayin da mutum zai shiga bandaki ana so ya addu'a kamar yadda muka ambata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Zaid bin Arqam yake cewa inna hadhihi al-hushusha muhtadaratun fa iza dakhala ahadukum falyaqul allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'isi wannan hadisin yana cikin sunan ibnu majah hadisi mai lamba 2296 da san 96 kuma Imam Albani ya inganta shi a cikin Sahihu na Ibn Majah. Manzo Allah yake cewa inna hadhil hushush, yace lalle wa'annan makewaya ban dakuna muhtadaratun aljannu, suna halarta su shaydanun aljannu suna halarta su, ma'ana wajen zaman su ne. Manzo Allah ce fa iza dakhala ahadukum, to yayin da ɗayan ku zai shiga ban daki, fal yaqul, sai ya ce Allahumma inni a'udhu bika min al-khubusi wal khaba'isi. Kuma hadisi daga Anas dan Malik, Allah ya kara masa yarda, khadimin manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, yake cewa kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam, annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya kasance iza dakhala al-khala'a, yayin da zai shiga ban daki, kala yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'isi. Wannan hadisin yana cikin Sahih al-Bukhari, hadisi mai lamba 142 sankarande. Kenan Anas dan Malik yake cewa annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi, ya kasance in zai shiga ban daki yana cewa Allahumma, ya Allah, inni a'udhu bika, lalle ni ina neman tsarinka, ka tsare ni min al-khubuthi, daga sharrin shaydanun aljannu maza, wal khaba'isi, da sharrin shaydanun aljannu mata. Kenan aka ce al-khubus jam'i ne na al-khabith, kenan shaydanin aljani namiji, al-khaba'ith jam'i ne na al-khabisa, shaydanin kenan aljani mace. Kenan kana neman tsarin Allah tsare ka daga sharrin shaydanin aljannu mazan su da matan su. To sai ita kuma bismillah, zamu ga akwai bismillah a farko, ita kuma ina aka samu ta? Shi wannan dai mun ga hadisin Zaid bin Arqam wanda yake cikin Sunan Ibn Majah da hadisin Bukhari wanda Anas bin Malik ya rawaito. To ita kuma bismillah ta farko ta zo ne a cikin hadisin Ali bin Abi Talib. Qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, yake cewa situru ma baina aljinni wa aurati bani Adam, shamakin dake tsakanin idanun aljannu da al'aura ɗan Adam, iza dakhala al-khanifa, idan ɗayan su ya shiga cikin banɗaki, an ya kula bismillah, to sai ya ce bismillah. Wannan hadisin yana cikin Sunan Ibn Majah, hadisi mai lamba 297 dai sanka 27. Imam Albani ya inganta shi a cikin Sahih Ibn Majah da cikin Irwa'ul Ghalil, hadisi mai lamba 51 a cikin Irwa'ul Ghalil. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce shamakin da ke tsaka yake shiga tsakanin idanun aljannu da al'aura ɗan Adam, shine idan ɗayan su zai shiga ban daki sai ya ce bismillah. Ma'ana tunda idan ka shiga ban daki, zaka kwabe suturarka, zaka cire kayanka, musamman zaka yi wanka ko zaka bayyana tsirecinka, to kuma akwai aljannu. To in kana so Allah ya kare su kar su ga al'aurarka, to manzo Allah ce kai bismillah. To shi yasa in mutum yanzu zai shiga ya ce bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubusi wal khaba'isi. Kuma ya zo cewa ana so mutum yayin da ya zo shiga ban daki ya fara gabatar da kawa hagum. Idan ka zaka shiga ban daki sai ka gabatar da kawa hagum, sai ka karanta addu'a. Kuma mu sani addu'ar malami suka yi bayani, suka ce ba dole bane ka zo kofar ban daki zaka yi ta, saboda wata ana yi samun mutum yana cikin halin matsi, wani in yace in yi zo kofar ban daki ya tsaya zai addu'a, ana yi samun matsala. Malami suka ce da ka zo gab da shiga ban dakin, bai huce ba taki hudu ko biyar tsakaninka daga shiga ban dakin, to kana iya fara addu'a. Ma'ana ka zo gab da shiga ban dakin sai ka fara bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubusi wal khaba'is, sai da ka zo shiga zaka yi. Kuma in kana so in ka zo kana iya tsaya a kofar, ba matsaka kake ba, ka tsaya a kofar ka ce bismillah, Allahumma inni a'udhu bika min al-khubusi wal khaba'is, sai ka gabatar da kawa hagum sai ka shiga. Kenan wannan shine abinda ake so mu karanta. Ko mu rike da aka ce za a shiga ban daki, ko da dish enter ne irin ban dakin cikin daki, shi ma za ka yi, tunda duk in magewa aka ce kawai ban daki, kowane iri ne, na waje ne, na cikin daki ne, na irin cikin gari ne, irin ban daki wanda yake na gama gari kowa da kowa, kowane irin ban daki mutum zai shiga ana so yi wannan. Kuma mun ji amfanin ta shine mi, manzo Allah ce akwai shaydanu. Kenan in ba kai ba addu'a ana samun matsala, tunda su shaydanu a cikin ban daki suke zama. Kenan yanzu in aka yi rishin sa'a ka shiga ban daki ba kai wannan addu'a ba, ka taka wani ko ka je kai ba haya akan wani ko kai hutsari akan wani, za a samu matsala. Kaga za su yi intiƙami, ma'ana za su mai da martani. To shi yasa zamu ga mafi yawanci zaka ga wani ya shiga ban daki, sai kaga an ce ya faɗi, yayi paralyze, wani kaji an ce ya fadi ya gamu da cutar farfadiya duka mutane dia zaka ana ta sun shiga ban daki sun fadi to ai abin da yake janyo haka ka shiga ne baka yi addu'a ba to kai kuma ka tabo su to shi yasa aka ce in kai wannan addu'a Allah zai tsare ka daga sharrin su saboda nan matattara su ci kuma matsalar kai ba ganin su ba kake yi ba to shi yasa akwai mana in kai addu'a to sai Allah zai kare ka daga sharrin su ba za su cutar da kai ba haka idan abin da zaka kammala a ban dakin ka wuto amma in kai garaje da karambani baka yi ba addu'a baka shiga ba to mutum yana iya gamuwa da wannan matsala kuma mutane dia sun sha gani mutum zai shiga ban daki kawai kaga an ce ya fadi ko ya sume ko ya yi paralize da makamantan su to wannan aljanu ne wani ma kaga daga nan kawai ya gamu da wani tabuwa da wani da makamantan su dan haka kenan mu ringa kiyayewa kenan uwaye su koya ma ƴaƴan su cewa in za shiga ban daki ayi addu'a bismillahi allahumma inni a'udhu bika minal khubusi wal khaba'isi kuma ka shiga da kawar hagu kenan wannan shine addu'a shiga na gaba du'aul khuruji minal khala babi na bakwai addu'a huta daga ban daki kenan bayan mutun ya ida abin da ya kashi cikin ban daki to yayin da zai huto to ita ma akwai addu'a da ake yi yayin da mutun zai huto daga ban daki addu'a shine mutun zai ce ghufranaka ghufranaka mu karanta ghufranaka 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 kenan babi na bakwai du'aul khuruji minal khala addu'a da mutun zai karanta yayin da zai fito daga ban daki mutun zai ce ghufranak ma'ana ina neman gafara kai Allah asalin shi shine as'aluka ghufranak kenan Allah ina roƙonka gafarka as'aluka wa atlubu minkal maghfira ma'ana ina roƙonka gafara kenan Allah ka gafarta mun wannan kuma ya zo a cikin hadisin Aisha yadda Allah ta tabbata a gare ta take cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam lalle annabi tsira da amincin Allah ta tabbata a gare shi kana idza kharaja min al-gha'id qala ghufranak wa fi riwayatin kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min al-khala'i qala ghufranak Aisha da Allah tabbata gare ta take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yayin da ya huto daga ban daki yana cewa ghufranak wannan yazo a cikin sahih yazo a cikin sunan Abi Dawud hadisi mai lamba 30 kenan Albani ya inganta shi a cikin sunan na Abi Dawud haka yazo a cikin sunan na Imam Tirmidhi hadisi mai lamba 7 Imam Albani ya inganta shi a cikin sahih na sunan at-Tirmidhi kenan dai Aisha kamar yadda ta bada labari cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya huto daga ban daki yana roƙon Allah gafara to me hikima idan mutun ya huto daga ban daki yake roƙon Allah gafara malamai suka ce hikima shine anan na farko ana iya samun abinda ka cin har ka zo lokacin da zaka fitar da shi ana iya samun ta hanyar da ka samu wannan abincin ba ta hanyar da Allah bane ya yarda ba ta hanyar da Allah bane yake so ka sa abu a cikin ka wanda yake ba ta hanyar da Allah ya halatta ma ba kuma ga sha ka zo zaka fudda shi kene kake neman gafara Allah wannan abu da naci na same shi ko naci shi ba ta hanyar da ta dace ba kuma ga sha na zo zan fitar da shi to ya Allah ka gafarta mani na biyu ko malamai suka ce hikimar da tasa ake neman gafara Allah ana so yayin da mutun ya ci abinci kafin amfanin abincin ya kare a jikin ka kai wani abu wanda zai amfani kanka a rayuwarka ta duniya ko ta lahira to so tari zaka ga muna yin cin abinci har energyin abincin ya kare a jikin mu ba tare da mun yi wani abu ba to kaga shi da zaka nemi gafara Allah Allah subhanahu wataala ya baka dama ka ci abinci wani bai ci ba kuma wannan abincin da ka ci ka samu karsashi da energy da power a jikin ka amma baka yi ba wani abu na ibada wanda zai saka samu kusanci zuwa ga Allah to kake neman gafara Allah na uku malamai suka ce ana neman gafara Allah ne saboda mi bawa di yadda ya kai yadda ake so gode ma Allah to yana ana samun gazawa misali shi yanzu wannan a kaddara kaje kai hutsari ne ko kai bayan gari to wannan shi ma ni'ima ce to amma ba kwa ba yake gane ni'ima bace ba sai lokacin da Allah ya jarabce ka ka gaza yin bayan gida to a lokacin zaka gano ashe yin bayan gida ni'ima ce wata ran kana iya shiga ma kai ka gaza yi har kai iyo kai kuka kace ashe ni'ima ce wani zaka ga hutsari sai an san ya me kororo roba amma kai ka shiga ka je kai hutsari ni'ima ce to kenan wannan zai sa in kauto ka ce gufaranka Allah muna neman gafararka akan mi Allah ka mana ni'imomi masu tarin yawa amma mu kuma maimakon mu gode maka mi abinda ka ce mi mu nisanci abinda ka hana mu amma ko ba haka bake ba shi kanshi ban daki da kake shiga ka je kai hutsari kai bayan gari wannan ni'ima ce Allah ne subhanahu wataala cikin ni'imarsa me yasa to wannan abin da kake zubda da za a bar shi a cikin ka bala'i ne to inda ba mai ba hanya huta ba to da baka da lahiya babu zaman lahiya tattare da kai kenan wannan abin da zaka je ka hudda din na hutsari ne ko na bayan gari ne na cikin abincin da ka ci da kake hudda shin nan da za a bar shi a cikin ka to da zai buwaye kai gallabe kai adabe ka to kenan bayan ka hudda shin ka duka ce to Allah muna neman gafararka akan wannan ni'ima da ka mana amma mu kuma a kullum muna cikin saba maka da bijire ma umarninka daga kenan sai mu kokari duk lokacin da zamu shiga ban daki mu ringa yin wannan addu'a bismillahi allahumma inni a'udzu bika min al-khubusi wal khaba'is lokacin mutuwa kuma ana so mutun ya fara mutuwa da kafar dama sai ka fara mutuwa da kafar damanka in yaso bayan ka mutu ka ce ghufranaka wannan shine sunna da ladabin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koya mana lokacin shiga ban daki amma zaka samu wani yana iya shiga ban daki a wunin shi da dare ya kai so 5 ko so 10 amma ba tare da wannan addu'a ba kuma illa da take cikiwa kun ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ce matattara shedanu ne da aljannu kina in baka yi ba hatara ba kana shiga baka yi ba addu'a ba to kana iya samun matsala shi yasa da yawan mutane suna gamuwa da fitintunu na shedanu da aljannu wani zaka ga aljani yana zuwa yana razana shi a bacci yana sa shi mugayen mafarkaiya to wallahi ka tabo shi ne a ban daki saboda baka yi ba addu'a ba sai zo ringa razana ka yana firgita ka a cikin bacci saboda mi da ka shiga ban daki baka yi ba addu'a da Allah zai tsare ka daga sharrin shi ba ka shiga haƙin sa ko ka cutar da shi daga kenan yana daga cikin hanyoyin da Allah zai tsare mu daga sharrin shedanu mazan su da matan su na aljannu yayin da zamu shiga ban daki mu ringa kiyaye wannan saboda mi Allah ya tsare mu daga sharrin su babi na gaba babi na 8 az-zikru qabla al-wudu'i zikirin da mutun zai yi kafin ya yayi arwalla yayin da mutun yazo zai arwalla kafin ka fara yin arwalla kenan akwai zikiri da ake so kai akwai ambato da ake so kai shine mutun zai ce bismillah bismillah makaranta bismillah
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 wannan yazo a cikin hadisin Abi Huraira da Abi Sa'id al-Khudri su duka biyun wa'annan manyan sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun rawaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suna cewa annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama qala lalle annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi babu arwalla ga duk wanda bai ambaci ba sunan Allah ba wannan hadisi yana cikin sunan Ibn Majah hadisi mai lamba 397 Turasan Katrobendi set kuma Imam Albani ya inganta shi a cikin sunan Ibn Majah da cikin Irwaul Galil ma'ana dai hadisi ne ingantacce manzo Allah ce babu arwalla ga wanda bai ambaci ba sunan Allah ba to dalilin wannan hadisin ne ma har wasu malamai musamman malaman mazhabin Hanabila suke ganin yin bismillah wajibi ne a arwalla ta yadda in mutum bai yi ba bismillah ba lokacin yin arwalla arwallar shi ba ta yi ba sai dai abinda jamhurin malamai suka tafi akai cewa ba wajibi bane ba mustahabi ne ana so nan manzo Allah dai ce la wudu'a ba ana kore arwalla bane ba gabaki dai ba ai la yakmulul wudu arwalla bata cika ba bata zamanto cikakkiya ba kammalalliya ba ana arwalla bata zamantowa kammalalliya cikakkiya sai an yi bismillah lokacin yinta amma da mutun zai zo arwalla bai bismillah ba arwallar shi ta hede kuma bata zamanto kammalalliya ba yadda ake so ba shine manzo Allah ce la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi to shi yasa kenan sunna ne mustahabi ne lokacin da mutun yazo zai fara arwalla zai ce bismillah daga kace bismillah in yaso kuma sai ka dauki ruwa sai ka fara yin arwalla ka fara wanke hannayenka kuma mu rike abin da ya tabbata manzo Allah ya ce kai bismillah iya bismillah zakaza kaka ce bismillahir rahmanir rahim kenan mutun zai takaita ne iya inda manzo Allah ya takaita zaka ce bismillah sai ka fara arwalla to wannan shine abin da mutun zai gabanin ya fara arwalla sai babi na tara azzikiru ba'da al-faragi min al-wudu kene yanzu farkon arwalla zakai bismillah sai ka fara arwalla in ka yi da arwalla kuma to shi ma akwai zikirin da ake karantawa bayan an kammala arwalla to man mala ya kama na zikiri har kusan guda uku na farko ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kenan zamu karanta ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kenan zikiri na farko da ake karantawa bayan an kammala arwalla gabanin wannan idan mutun yazo yin arwalla mun gani mutun zai fara bismillah to da kai bismillah ana so mutun ya aswaki manzo Allah ce laula ana shuka ala ummati la amartum biswaki ma kulli wudu'in ba dan kan sanantawa al'ummata ba hadisin Abi Hurairah na cikin Sahih Muslim da na ummace su da yin aswaki a wajen kowata arwalla kina ana so mutun in yazo arwalla ana so yayi aswaki in baka samu aswaki ba to kana yi amfani da yatsaka ko kura ka cuccuda hakoranka shine zaka fare a farko bayan ka kare in yaso sai ka zo ka dauki ruwa ka wanke hannayenka tafukan hannayenka guda biyu kenan ciki da waje kowanne zaka wanke ka zuba ruwa ka wanke su kuma akwai wanda suke yin kuskure in suka zo wanke hannaye waye mutun ya wanke wannan sau uku wannan sau uku to in kaga kai guda nawa guda shida shi kuma duka ne ake so a lokaci dai zaka hada in ka ebo ruwa ka cuccuda wayannan gabaki dai su biyan a lokaci daya ciki da waje kuma kai haka ka tsatsefe a tsakanin yatsotsin daya ka sake zuba ruwa ka wanke hannayen naka ciki da waje har sai kai haka sau uku bayan nan sai mutun ya dauki ruwa ruwan da ake dauka kamar da ya tabbata a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Usman bin Affan wanda yana cikin Sahih Bukhari da Muslim manzo Allah in ya ebo ruwa a tafin hannun shi sai ya gumtsa rabi in ya gumtsa ya kada shi a bakin ya zubar sai ya shaka a hanci mu yadda muke aka zo yin arwalla mutum ya ebo ruwan kurkur ya ebo ruwa ya zuba a baki sai ya hada cicuda to wannan ba haka manzo Allah yake arwalla ba daman da farko an ce kai aswaki kaga yanzu kana da aswaki kai aswaki ka cuccuda bakinka akwai cita-cita wannan din abun aswakin a bakinka kenan yanzu in ka zo ruwan da ka dauka gumtsa zaka me ake ni da almadu madatu abinda ake ni da almadu madatu ba wai ka sai hada baka cuccuda baki malamai suka ce taharikul ma fil fammi shine almadu madatu ma'ana ka kada ruwa a bakinka shine ake ni da almadu madatu in ka sa ruwa kai gum sai ka zubar kenan in ka sa ruwa ka kada shi a bakinka sai ka zubar kenan yanzu in ka ebo ruwa a tafin hannunka zaka gumtsa rabi ne in ka gumtsa rabi in ka kada shi a bakin naka ka zubar to rabin kuma sai ka shaka shine al-istinshaku sai ka shaka a hanci in ka shaka a hanci da hannun dama sai ka al-istinsar mana sai ka hatar shi kuma da hannun hagu ake ba yi da hannun dama mazala da hannun hagu yake hatarwa kenan ka ebo ruwa ka gumtsa rabi ka kada shi a bakinka ka zubar ka shaka wannan a hanci kuma ka hatar haka mutun zai zo uku amma ba kamar da mu muke ba mutun ya ebo ruwa ya zuba a baki ya sa ya cuda ya zubar ya sa ya yi so uku kuma ya sake dauko wani ruwa ya shaka a hanci shikenan kai ruwa shida uku baki uku hanci shi kuma abin da ya tabbata duka daman sahabban da suka rawaito siffa arwallan manzo Allah mutun goma ne kuma Ibn al-Qayyim ya kasa a cikin Zadul Ma'arif fi hadi khairul ibad da yazo hadiyu sallallahu alaihi wasallama fil wudu shiryar manzon Allah a wajen arwalla sahabbai guda 10 aka rawaito suka rawaito siffa arwallan manzon Allah kuma dukansu a cikin su babu wanda da yazo raba ruwan baki da hanci kowanne ya ce manzon Allah da ko ne gurfatan wahida ma'ana ebowa guda daya ruwan baki da hanci da aka yi mu gyara abin da ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ruwan da ake kurkure baki da hanci guda daya ne in ka ebo ka gurbi rabi ka zubar rabin kuma ka hat ka shaka a hanci sai ka hatar sai kai haka sau uku bayan wannan kuma sai mutun ya ebo ruwa ya wanke huskar shi tun daga goshi tsayin huska daga goshi zuwa haba wadi kuma daga kunne zuwa kunne duka mutun zai wanke kewayen huskar shi shi ma zai haka sau uku bayan wannan kuma mutun sai ebo ruwa ya wanke hannayen shi tun daga kan yatsu shi ma daga cikin kuskuren da muke kuma ka zo yin arwalla wanke hannu ghasulul yadaini ila almirfaqaini wanke hannu zuwa gwiwar hannu sai mu faro daga nan to duk wanda ya faro daga nan zuwa nan bai wanke hannu ba tunda ace akai ghasulul yadaini nan ana ce mai azzira daga nan zuwa nan tsintsiyar hannu kenan tun daga kan yatsu ne zaka faro to wasu abin da yake tromfan su gani suke a harkan arwalla sun wanke nan to wannan shi sunna ne amma in ka zo ghasulul yadaini kenan zaka zuba ruwa ne haka ka wanke tun daga kan yatsu ciki da waje ka wanke amma in ka haro daga nan ba ka wanke hannu ba kaga kenan arwalla ba tai ba shi yasa kace ibada dole mutun ya ja kuya kaga duk wanda yake arwalla yake wankiya daga nan zuwa nan to bai wanke hannu ba kuma wannan dole ne saboda Allah ya ambace shi a cikin suratul maida aya ta 6 idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq to ayi tambaya anan kai yanzu in ka wanke hannu daga nan zuwa nan ai ba ce mai hannu ta akai wa Allah ya ce ku wanke hannayenku zuwa guyar hannu to in ka wanke daga nan wuyan hannu ko kuma mu ce daga wannan wuyan hannu zuwa guyar hannu kaga ba hannu bane ba tunda nan wuyan hannu ne nan kuma guyar hannu ce kenan daga nan zuwa nan bai amsa sunan hannu kenan dole ka faro daga kan yatsu har zuwa mi guyar hannu to haka zaka wanke tun daga sama kasa sau uku dawa hannun hagu shi ma ka wanke tun daga kan yatsu har zuwa nan kuma mu rike nan da aka ce ilal mirfaqaini to ila nan bi ma'ana ma'a ma'ana hadda guyar hannun ya ta shiga kenan nan ba ana nin ba da ka zo daidai nan zaka tsaya ba a ita ma guyar hannun ya ta shiga he ka wanke ta kenan guyar hannun ita ma ta shiga kenan ka zo kai arwalla guyar hannu bata shiga ba kenan akwai matsala arwallar ka bata yi ba dole guyar hannu ya ta shiga bayan wannan kuma sai mutun ya ebo ruwa ya shahi kanshi ya je ya dawo da kunne kuma mu rike ruwan kai da hannu da kunne guda daya ne akwai ruwa da aka rawaito tajdidul mali al-uzayn wannan bata inganta ba hadisin da ya inganta daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tayi al-uzunani minar ra's kunni suna daukan hukuncin kai ne da haka kenan ruwan da idan ka ebo ruwa a hannunka daman shi usuli ruwan ma ba a zuba a kai in ka ebo ruwa a hannunka zubda shi zakai wannan damshin shine zaka shaha kanka ka komo to idan ka komo akwai sauran lema a hannunka sai ka sanya wannan yatsa as-sababa landex wannan manuniya sai ka sanya ta a cikin kunne ita kuma wannan as-sababa lepus babba yatsa sai ka sanya ta sai ka yi haka shikenan kuma da kai da kunne su dai ake yi duka sauran gabobin arwalla uku ne amma da kai da wannan manzala su dai yake wankiya kuma da ruwa daya bayan wannan kuma sai mutun ya zo yanke kafa mutun ya zo yanke kafa har zuwa idan sau kenan hannan wannan kasusuwan su ne ake cewa idan sau sai sun shiga kuma ana so mutun ya tsefe yatsotsin shi kuma manzala yana da wannan karamar yatsa ce al-khinsir kenan kai haka in gaga baka iya ba da wannan ba kana iya da kota yatsa amma ana so dai tsakanin wannan yatsotsin naka kenan su ma dai ya zaman to ruwa shiga to haka zaka wanke kawa ita ma har so uku hannan ya shiga ka wanke kawa dama ka wanke kawa hagu to in kai wannan shikenan ka kammala arwalla sai ka karanta wannan zikiri to mu rike anan iya zikiri biya ka mana azzikiru qabla alwudu da azzikiru ba'da alfarag min alwudu babu azzikiru asna alwudu bana zikirin da ake karanta gaba na arwalla bismillah bayan kare arwalla shine zamu karanta yanzu ashhadu an la ilaha illallah to amma babu asna alwudu da zamu ga irin in an zo yin arwalla ya ce idan mutun ya zo zai wanke huska sai ce yawma tabiyatu wujuhun wa taswadu wujuhun in ya zo wanke hannu wa amma man ute kitabahu bi shimalihi bi yamini in dama ne wannan wa amma man ute kitabahu bi shimalihi da makamantan su to nan bai tabbata ba kenan a cikin arwalla ba a samu zikiri ba in ka zo wanke huska zaka karanta in ka zo wanke hannun dama da kafa da kai da kafa da sauran su duka wannan babu abin da ya tabbata a sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kafin ka fara zaka yi bismillah bayan ka kare zaka ce ashhadu an la ilaha illallah kuma in aka wannan ashhadu an la ilaha illallah da mutane za su yi kaga mutun ya daga kai ya kalli sama ya daga hannu wannan duka wannan babu shi a sunna wannan duk kirkirai ne na mutane, ba aya ba hadisi. Daga abin da ya tabbata a sunna kawai zaka yi zikirin ne ba tare da ka kalli sama ba ko ka kalli a daga yatsa. Wani ya tsamma ya Allah she tare da kaga an daga ta sama, wannan duk kawai abubuwa ne na mutane, babu dalili akan shi. Daga kenan kawai mutun zai kuma zikirin kana da zabi. A lokacin da ka yi da arwalla a zauna a gurin kana iya, in kana so kana iya, ka tashi ma kana tahiyya ka kana yin shi duka ba laifi bane ba. Na farko mutun zai ci ashhadu an la ilaha illallah, ina mai shaidawa babu abin bauta bisa gaskiya da cancanta sai Allah, wahadahu la sharika lahu shi kadai yake bai da abokin tarayya, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina mai shaidawa lalle annabi muhammadu bawan Allah ne kuma manzan Allah ne. Wannan zikiri ya zo a cikin hadisin Uqbah bin Amir, wanda hadisi ne yana cikin Sahih Muslim, hadisi mai lamba 234 Desan Tarantakat. Uqbah bin Amir yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ma minkum min ahadin yatawaddau, babu ɗaya daga cikin ku wanda zai arwalla, ba yusbigul wudu'a, ya kyautata arwalla. To ku diba kuwa manzo Allah ce mutum ya kyautata arwalla, ba ka zo ka arwalla ba buja 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 kawai da sauki sauki, wani waje ya wanko wani waje bai wanko ba, a nitse kuma kai yadda manzo Allah ya koyar. Bayan ya kare summa yaqulu, sannan yace ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu illa futihat lahu abwabul jannati samaniya yadkhuluha min ayyiha sha'a. Mujan wa falalar da take cikin wannan zikiri bayan da yayin da ka kare arwalla, manzo Allah ce duk wanda ya karanta wannan zikiri bayan ya ida arwalla ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abdu wa rasuluhu, manzo Allah ce illa futihat lahu abwabul jannati samaniya, wace an bude mai kofofin aljanna guda 8, kofofin aljanna guda 8 ne, kamar yadda manzo Allah ya tabbatar a wannan hadisi na Sahih Muslim. Manzo Allah ya ce za a bude mai kofofin aljanna guda 8, yadkhuluha min ayyiha sha'a, zai shiga ta wadda ya ga dama, ta ga wadda ya so aljanna. Ma'ana za a bude ma kofofin aljanna guda 8 a ce to bismillah ka shiga ta ga wadda ka ga dama, ta ga wadda kake so. Saboda mi dalilin ka karanta wannan zikiri bayan ka ida arwalla? To sai dan Allah yanwa a kaddara a ce kai arwalla azhar kai wannan kafin la'asar, Allah ya cika ma, kuma da ka karanta wannan Allah ya amsa, ya kake gani ko bayan la'asar kai, ko bayan magariba, ko bayan isha'i, ko bayan asuba, kofofin aljanna guda 8 za a bude ma a ce ka zabi ta ga wadda ka ga dama, ta ga kofar da ka ga dama, ka shiga aljanna. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya bada labari yace kofofin aljanna guda 8 ne, kuma za a ringa kiran mutane, akwai kofar sallah wanda suke yin sallah, suke kiyayin sallah a cikin jami'i, suke sallolin nafilfili, akwai kofar masu azumi wanda ake cewa tarayyan la yadkhuluhu illa sa'imuna, masu yin azumi, kiyaye azumin farilla da na nafila, akwai kofar masu sadaka, akwai kofar masu sada zumunta. Manzo Allah ya ta zanowa, sai Abubakar ya ce ma manzo Allah, wai shin yanzu wannan kofofin guda 8 tunda kofofi ne da ayyukan alkhairi, shin akwai wanda za a kiraya ta ga wannan kofofin? Sai manzo Allah ya ce kware kwa, yace kuma kai Abubakar kana ci, ma'ana Abubakar Siddiq yana cikin wanda za a kiraya sa kofofin nan guda 8. To kai yanzu in ka zo na tashin kiyama ta kofofin nan guda 8 kaje kowace an kira shiru babu kai, ai kaga akwai matsala. Kuma kofofin aikin alheri ne, kene yana nuna kai a ayyukan alheri ba ka yin ko daya, kai ba sallah ba, kai ba azumin ba, kai ba sadaka ba, kai ba ambatan Allah ba, kai ba zumuncin ba, kai ba hadin gaskiya ba, da makamantansu. Kuma inda zai nuna mana haka, akwai wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya huto cikin sabansa, sai ya ce man asba minkum al-yawma sa'iman, ayo wane ne waye gari yana azumin nafila? Abubakar ya ce ana. Manzo Allah ya ce man at'ama minkum al-yawma miskinan, ayo wane ne ci da miskini a cikin ku? Abubakar ya ce ana. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man adama minkum al-yawma maridan, ayo wane ne je duba mara lafiya? Abubakar ya ce ana. Man ittaba minkum al-yawma janazatan, wane ne je raka gawa aka je aka binne ta? Abubakar ya ce ana. Mazalla ce majtama'a hunna fi mri'in illa dakhala al-janna, yace wannan abubuwan da na zano ba za su taba haduwa ba ga mutum a rana guda ɗaya face ya shiga aljanna. Ma'ana a rana ɗaya hada wani ayyuka alheri, ya tashi na azumin nafila, ya ci da miskini, ya ji ya ga da mara lafiya, kuma ya ji an binne gawa da shi. Mazalla ce duk wanda ya hada wannan, to kowanne a cikin mu ya gwada gada tabbas guarantee manzo Allah ce duk wanda ya hada wannan ayyukan a rana guda ɗaya tabbas dan aljanna ne kuma yana iya yiwa ka shawara ka tashi ko da a ce washe garin litinin ne ko alhamis kamar jiya ka dauki azumin lendi ko jidi kuma ka tanadi wani abinci da zaka ba ma wani makocinka ka ci da shi ko asusu ne kai na uku dan gaida mara lafiya bai da wahala yanzu lokacin da muke masassaru a makota ko a gidan kai in ka rasa da zaka gaida mara lafiya ka je likita tun da ai gaida mara lafiya ba ta aka bai dan uwanka ba ko likita ka je ka shigo ka zabi ma bangare guda ɗaya ko gidan karakara zaka je ko pediatric ko ma ina ne ka je ka shiga kawai ka gaide su ka ce ya masu jiki to Allah koro sauki ka fito ka kai ka je ka gaida mara lafiya binne ga ko bai wahala ka tsaya bakin murar yanzu ne zaka ga an fito da gawa kaga yanzu da abubuwan hidden bominiya ba in ka sa da wannan ayyukan guda hudu wallahi zaka yin su to ko manzo Allah ce duk wanda ya hada a rana guda ɗaya tabbas manzo Allah ce dan aljanna ne to yanzu anan mahalli shahid Abubakar da manzo Allah ce za a kira shi daga dukkan kofofin aljanna guda takwas ya nuna Abubakar bai a kasa a gwiwa duk wani aikin alheri shi yana yi to mu ma haka ake so kaka kuskura ka kama bangare daya kowane aiki kowane bangare naki alheri ka kama saboda mi baka san ba a dalilin wani aiki ne Allah zai ma rahama saka aljanna kina a same ka kana kula da salloli na farilla kuma kana yin nafilfili kana kula da azumi kuma kana yin nafilfili ya zamanto a same ka kana kula da azkar zikirin safiya da na maraice shiga gida da huta a same ka mutum ne wanda yake yana sada zumunta mutum ne mai saraka mutum ne mai alkhairi mutum ne mai halartar makaranta mutum ne da ayyukan alheri a same ka kana su to insha Allah in ka yawaita ayyukan alheri to wataƙila baka san ba a cikin su a dalilin wanne ne Allah zai ma rahama manzo Allah ya bada labari wani bawan Allah ya ganshi a cikin aljanna yana morewa yana shakatawa yana jin daɗi yace kai ko bawan Allah wani irin aiki ne kai wanda dalilin sa Allah ya gada ma aljanna yace wallahi kai wata raina tahiya ne akan hanya sai wani dan ice bullo kan hanya duk wanda yazo wucewa yana kartashi yana kartashi to kowa wani in yazo ya karce shi wani in yazo ya duke huce shi kawai da yazo kare shi kun san ana samu irin wannan kaga wani dan reshen ice ko wani ya bullo kan hanya zaka ga yana cutar da mutane wani ya karce shi wani wanda din shi to shi da yazo maimakon ya duke ko in ya karce shi ya huce kawai ya balle shi domin mi ya kawar da wannan cutar da yake ma mutane kawai wannan dan balle icen da wanda ya zuro kan hanya ne yake cutar da mutane wannan aikin da kawai a dalilin shi Allah gada mai da aljanna to shi yasa ai manzo Allah ce la ta hakiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akaka bi wajhin talikin yace kakkare ni aikin alheri ko mu karancin shi ko da ka hadu da dan uwanka ne da sakin fuska kaga ka ga mun da dan uwanka cikin sakin fuska baka sha kunu baka hadu fuska wannan shi ma aikin alheri manzo Allah ce ibtisamuka fi waji akhika sadaka kama dan uwanka murmushi ka gamu da shi kana mai murmushi shi ma na ladan sarka za baka to ka kare ni wannan a dalilin kawai murmushi da zaka rinka dan uwanka kai Allah saka aljanna ba dan sallar ka ba ko azumin ka ba a dalilin far'a da sakin huska da zaka rinka ma jama'a kawai sai Allah baka gida aljanna to daga kenan kan mure ni aikin alheri kowane aikin alheri mu yi shi kan mu ci a kaza ne saboda bamu san ba a dalilin wanne ne Allah zai sanya mu aljanna to mun ji dai manzo Allah ce duk wanda ya karanta wannan zikiri za a bude mai kofofin aljanna guda takwas a ce shiga daga wanda ya ga dama daga kenan kan mu yi wasa daga mun yi arwalla mu karanta wannan zikiri mu ce ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai zikiri na biyu da ake karantawa lokacin da aka kare arwalla allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina mu karanta اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين 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 كيران ذكري نبي شي كما الربيتو شي ني daga عمر دان خطاب Abu Hafsin, yadda Allah ta tabbata a gare shi, wanda hadisin yana cikin Sunan Tirmidhi, ya kashi hadisi mai lamba 55 sankan sank. Imam Albani ya inganta shi a cikin Sahihu Tirmidhi. Shi Umar yake cewa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi, yake cewa man tawadda'a fa asana alwudu'a, duk wanda ya arwalla kuma ya kyautata arwallarsa. Summa qala, sannan yace, Allahumma ja'alni minat tawwabina waja'alni minal mutatahhirina. A wannan ruwaya ta Umar, manzo Allah ya hada, in kana so a bude ma kofofin aljanna ya karanta su biyu. Ma'ana idan mutun yace ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, Allahumma ja'alni minat tawwabina waja'alni minal mutatahhirina, futihat lahu samaniyatu abwabil janna yadkhulu min ayyiha sha. Sai a wannan ruwaya manzo Allah ya nuna mana kenan ka hada ne hajji, Allahumma ja'alni minat tawwabina waja'alni minal mutatahhirina, kenan za a bude ma kofofin aljanna guda 8 a ce ka shiga daga wanda kaga dama. Kenan mutum zai ce Allahumma ja'alni minat tawwabina, ya Allah ka sanya ni cikin masu tuba zuwa gare ka. Asalin at-tawbatu shine hiya ruju'u min ma'asiyati Allah ta'ala ila ta'ati Allah, kamar yadda Ibn Usaymin Allah ya ji kansa ya fassara a cikin Sharhu Riyadus Salihin a babu tauba. Ma'ana malamai suka ce abinda ake ni da tuba shine ar-ruju'u min ma'asiyati Allah, mutun ya komo daga saban Allah zuwa da'a ga Allah. Ma'ana kana saba ma Allah, to he ka komo ka ba sa saban, ka komo yi ma Allah da'a da biyayya. To at-tawwabina jam'i ne na at-tawwabu, at-tawwabu siga ce ta mubalaga. Ma'ana ya Allah ni mai yawan tuba ne, Allah ka sanya ni cikin masu yawan tuba zuwa gare ka, shine Allahumma ja'alni minat tawwabina, Allah ka sanya ni cikin masu yawan tuba zuwa gare ka. Shi kuma tuba wajibi ne akan dukkan musulmi, mutum ya tuba daga laifi da yake aikatawa tsakanin shi da Allah, kuma tuba tana da sharuɗa. Yasa zamu ga hata a cikin akhdari, matanin akhdari fil ibadati ala mazhab Imam Malik, daga cikin abubuwan da Imam Al-Akhdari Abdurrahman Al-Akhdari ya kawo a cikin Muqaddimatul Litahim, yace mi wa yatuba ila Allah subhanahu wa ta'ala qabla an yaskhata alai, ana so bawa mukallaf mai hankali, bawa baligi mai hankali ya tuba zuwa ga Allah tun kafin Allah ya hushi da shi. Saboda yawaita saban Allah baka tuba ba, Allah yana yin hushi da kai. Yace to bawa ya gaggauta tuba zuwa ga Allah tun gabanin Allah ya fushi da shi. Kuma yace wa shurutu tauba, yace kuma tuba tana da sharuɗa. Idan ka tuba, indai kana so Allah ya amshi tubarka, to akwai sharuɗan da ake so ka kiyaye. Na farko, malami aka dare ce mi annadamu ala ma fata, kai nadama akan abin da ya wuce, laifin da ka aikata, saban da kai, zanubin da kai, kai nadama, ma'ana kai regreti, ka ji takaici da bacin rai, me yasa ma na aikata wannan abu, ka ringa zargin kanka me yasa ka aikata wannan abu. To kuma yana daga cikin abin da yake rusa me ake cewa shi nadama. Yanzu zaka samu mutum yayi wani laifi shekaru da suka wuce, kai ga wani ne aikata wannan laifin, yace to kai yanzu wani mu haka gwada mu laifi kaza, mu lokacin da muke kaza ko kawai mu baka kama ba, to wannan ka rushe nadama. Ai baka in mutum yana nadama, ai shi bai so ma ambaci malihin. To amma zaka ga wani bayan yayi laifi kaga yana alfari ma, mu lokacin da muke kaza kai ka isa ko kawai mu ka kama, to wannan ka rushe nadama. Saboda manzo Allah ya ce at-taubatu an-nadam, ita tuba shine nadama, ma'ana kai regrete, ka ji takaici da damuwa da dana sani me yasa ma ka aikata wannan abu. Na gaba, waniyatu annadamu ala ma fata waniyatu an yauda ila zambin fima baqi alai min umri, daniya Allah ya uda ila zambin, kada kai dauki niyya da azuma cewa ba za ka koma zuwa wannan zanubin da kai nadama akan shi ba cikin abin da ya rage na rayuwarka. Kuma an yatruka al ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha, kuma ana so nan take ka bar zanubin, kar ka zo kana laihi a ce ma to ka gane babu laihi ne, kuma ka ce a yayin da sati daya ko zuwa gobe da makamantansu. Yanzu misali ka data mutum ne na shan taba, ya gane cewa wannan shan taba bai da kyau, to in ka gane shan taba ko da kana sha ne a bakin ka, ka ce bari in ida sa wannan wanda nake sha, ko kuma ina da kwali guda bari ina ida shanye shi, a ko nan take ka bari wanda take bakin naka ba ka ida sa. To shine wani turuka ma'siyata fi sa'atiha in kana mutalabbisan biha, to wannan in ya zama tole fi da tsakaninka da Allah, in kuma tsakaninka da bayi ne, to wannan haƙin da yake kanka na mutane in duke su ne ka ci ko kazafi ka musu, to ya kaje ka nemi yafiye su. To amma ba haka ba, Allah bai yaye laihin bawa laihin da yake tsakaninka da wani, Allah bai yaye wa har sai ka nemi yafiye wannan. Amma in tsakaninka da Allah ne, idan ka tuba kai nadama kuma ka dau azumin cewa ba za ka sake koma ba wannan laifin, to Allah zai yafe ma. Kuma mu sani tuba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tana amfani ne gabanin bawa wannan rai ya zo mishi makoshi. Manzo Allah yake cewa inna Allah azza wa jalla yaqbalu tawbatal abdi ma lam yugargir. Allah yana amsa tuban bawa ne matakar rai bai zo ba gargara, ma'ana usulur ruhu alhulqum, rai bai zo ba makoshi ba. Daga ranka ya zo makoshi, to ko ka ce Allah na tuba bai so, shi yasa ake so bawa ya gaggauta tuba. Saboda me? Ba sai in mutuwa ta zo ma ba ka ce ka tuba. Shi yasa Allah ya ce ai walaysat at-taubatu lil-ladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhum al-mautu qala inni tubtu al-ana wa lil-ladzina. Ba tuba bace mai wanda ya ga mutuwa yace ya tuba, ai shine tuba da Fir'auni. Hatta idza hadara kahul garqu qala amantu, yace lokacin da ya gashi nan kawai zai halaka yace amantu. Billazi amanat bihi banu isra'ila to ana wa ana minal muslimin, Allah ta al'ana a yanzu sanan. Saboda kaga uwar bare ai baka ji ba abinda me yake da suna ba suke cewa an tauri ne ina yi, suka ce wai duk wanda ya bar duk wanda ya tuba dan wuya ba lada, an ka tuba dan wuya ba lada, to shi ma yanzu kaga kawai babu makawa mutuwa zaka yi kace ka tuba. So ake kana cikin lafiyarka, kana cikin dama ka tuba, amma duk wanda ya bari har an zo za a dauki ransa ya tuba to Allah bai amsa. Haka lokaci na biyu da Allah bai amsa tuba shine manzo Allah ce man taba qabla an tatlu ash-shamsa min maghribiha taballahu ta'ala alayhi, duk wanda ya tuba gabanin rana ta huto daga yamma to Allah zai amsa tuban shi. Amma an kai sakaki baka tuba ba, sai da ka bari rana ta huto daga yamma to Allah bai amsa tuban ka. Ya daga cikin alamati sa'a al-kubra, manyan alamomin tashi al-kiyama, manzo Allah ce tulu ash-shamsi min maghribiha, kowa sani da sa'a in muka tashi rana tana fullowa ne daga gabas. To manzo Allah ce akwai lokacin da zai zo rana za ta bullo daga yamma da sahi, kawai ana sa ran za ta huto daga gabas sai aga ta huto daga yamma. To daga lokacin manzo Allah ce la yanfa'u nafsun imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imani akhira, ran da bata yi ba imani ban ta ce ta imani, imanin ba zai amfane ta ba. Shi kuma wanda yake aikata sabo an a lokacin yace Allah na tuba, Allah ba zai amshi tuban ba. To daga kenan mu zama to kullum muna jaddada tuba, dan ka a waye gari wataran ka aikata laifi kana ta a zan tuba zan tuba, kawai da ka waye gari ka ga rana ta huto daga yamma, to da kaiwa da ka ce Allah na tuba, Allah bai amsa. Shi yasa Allah ce tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihuna, Allah ce ku tuba ga baki daya ku mu'minai domin Allah subhanahu wata'ala ya muku la'allakum tuflihuna, domin ku samu rabota, ma'ana rabota tana cikin tuba zuwa ga Allah subhanahu wata'ala. Kuma Allah ce ayyuhal ladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha, yace mutu ya ku wanda kuka yi imani ku tuba zuwa ga Allah tuba ta gaskiya, ba so kai tuban muzuru. Umar bin Khattab wajen fassara wannan ayati abinda yake da taubatan nasuha shine yadda muka san ana taso nono daga hantsar saniya, da zaka taso nono daga hantsar saniya ana iya maida shi, in aka taso shi ana iya maida shi, yace yadda in aka taso nono daga hantsar saniya ba iya maida shi, to haka ake so in gabar laye ka bar shi kenan kaga koma. To wannan shine taubatan nasuha, shi yasa yana daga cikin addu'o'in da manzo Allah yake yi, Allahumma rzuquni taubatan nasuha qabla al-mamat, ya Allah ka azurta ni da tuba ta gaskiya gabanin mutuwa. Ma'ana ka ringa wannan addu'a kana cewa Allah ka azurta ni da tuba ta gaskiya gabanin mutuwa, tubar da idan ka tuba daga wannan laifin ka bar shi har abada har zuwa mutuwarka. To wannan shine Allahumma ij'alni minat tawwabin. To kaga lokacin da kai arwalla bayan ka ida ka ce ya Allah ka sanya ni cikin bayinka masu yawan tuba zuwa gare ka, na gaba kuma ka ce waje alini minal mutatahhirina, kuma ya Allah ka sanya ni cikin bayinka masu tsarkaka, dan ai arwalla tsarki ne, to Allah ka sa ni cikin bayinka za su dawoma cikin mi cikin tsarki. Wannan shine ada. To akwai masu cewa waje alini min ibadika salihin, wannan bai inganta ba, wannan ya kasha cikin kawaidi. Wannan waje alini min ibadika salihin ruwaya bata inganta ba, iya abin da ya tabbata a hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina, bakin ne inganta waj'alni min ibadika salihin, wannan bai inganta ba, kene mu tsaya inda ya inganta. Kuma ta alqur'ani ma wa'innan bin Allah kare ambata a cikin suratul baqara aya ta 222 Allah da ya bayani akan haila, wa yasalunaka anil mahid qul wa adam fatazil nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yatuhurna, Allah ce fa iza tataharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah inna Allaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirina. Kaga shi ma'anan ma alaban da Allah ya kawo, inna Allaha yuhibbu at-tawwabina, Allah lalle Allah yana son bayinsa masu yawan tuba zuwa gare shi, wa yuhibbu al-mutatahhirina kuma yana son bayinsa masu sarkaka masu tsarki. To wannan shine sirrin da yasa manzo Allah yake roƙon Allah, tunda Allah yana son bayinsa masu yawan tuba zuwa gare sa da masu yin tsarki, to shi yasa shi kuma manzo Allah yake roƙon Allah, Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina, dan ka shiga cikin mi wanda Allah yake so, saboda ya ce inna Allaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin a cikin suratul baqara aya ta 222 dai san zan dai to shi yasa kenan wannan ma kenan he murin gai Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin adda ta uku ta karshe subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika makaranta subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik to wannan ya tabbatar waya Abu Sa'id al-Khudri Sa'ad bin Malik bin Sinan radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi kala yake cewa man tawadda'a manzon Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yace man tawadda'a duk wanda ya arwalla fa kala sai yace subhanaka allahumma tsarki ya tabbata gare ka ya Allah wa bihamdika haka yabo da godiya ya tabbata gare ka ashhadu alla ilaha illa anta ina mai shaidawa babu abun bauta bisa gaskiya da cancanta sai kai astaghfiruka ina neman gafararka wa atubu ilaika kuma ina tuba zuwa gare ka manzo Allah ce kutuba fi raqqin summa tubi'a bi tabi'in falam yukusar ila yawmil qiyama daga ka wadi wannan adda manzo Allah ce za a rubuta ta a cikin wata takarda arihi manzo Allah ce ba za a bude bai ran tashin kiyama Allah kadai sai mai aka rubuta dan aljanna aka sa an tsirata da kai daga shiga wuta firdaus aka rubuta ma manzo Allah ce da in ka wannan za a rubuta a cikin wata takarda arihi sai ranar tashin alkiyama za a bude wannan hadisin ya zo a cikin sunanun nasa'i hadisi mai lamba kenan ya zo a cikin sunanul kubra na imamun nasa'i hadisi mai lamba 9911 kuma imamu albani ya inganta shi a cikin sahihu targhib wa tarhib a cikin mujalladi na 1 shafi na 54 kenan dai hadisi ne ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce idan ka karanta wannan adda baya arwalla za a rubuta ta a cikin wata takarda arihi hira na tashin kiyama za a bude eh kenan yanzu kaga duk bayan ko ta arwalla an kai za a ringa rubuta baka san ba abubuwan da ake rubutawa daga kenan wannan shi ma yana ciki kuma wannan adda ita ce ake cewa kafaratul majlis mai kankare zanubin mazauna kenan kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya mana ita a ko in ka zauna a guri in aka ce a guri ko nan makanta da muka zauna ko a masallaci duk in ka zauna ka zauna a wani majalisi karatun qur'ani kai fada ce ka zo in ka tashi ana so ka ce subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika to Allah zai gafarta ma kurakura abin da kai a wannan gurbi to haka kuma ana yin ta bayan an ida mai ke da suna arwalla shi kuma anan falalata shine manzo Allah ce za a rubuta wani abu a cikin takarda arihi sai ranar tashin kiyama za a bude daga kenan wannan sune zikirori guda uku da suka tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana karantawa za mu kanta su uku duka a jira a tare ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu اللهم اجعلني من التوابين
اللهم اجعلني من التوابين
واجعلني من المتطهرين
واجعلني من المتطهرين
سبحانك اللهم
سبحانك اللهم
وبحمدك
وبحمدك
اشهد ان لا اله الا انت
اشهد ان لا اله الا انت
استغفرك واتوب اليك
استغفرك واتوب اليك
kirai mun ga kokari a duk lokacin da muka yi arwalla bayan mun ida arwalla mu karanta wayannan zikirori ko ce mun ji falalata da wanda in kai za a bude ma kofofin aljanna guda 8 da kuma da za a yi rubuta wani abu a cikin takardar Allahu a'lam Allah kadai san abin da aka rubuta a rihi ranar tashin alkiyama kenan mun ga kokari mun ringa tabbaka wannan sunna ta annabinmu tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wannan shine abinda ake nema ga kowane musulmi namiji da kowane mace da Allah subhanahu wataala yake cewa ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah yake ce mana laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana Allah ya turo mana manzo Allah ne da mun ya zama to abun koyi a gare mu kenan duk abinda manzo Allah yake yi mun bincika ya yake yin sallah ya yake arwala kaga ce mana sallu kamar aitumuni usalli aikin haji ya ce khuzu anni manasikakum kuma daga shi Allah ya ce ko laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ma atakum rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu shi yasa hakikanin san manzo Allah shine ittiba'u sunnati shine bin sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa al-qadi iyad a cikin littafin ash-shafa yace wa alamatu mahabbatihi ittiba'u sunnatihi alama san manzo Allah shine ka bi sunnan sa mana komi in zakai ka tambaya ya manzo Allah yanzu kaga in ka zo arwala ya manzo Allah ya arwala kafin ya arwala na bismillah in ya ida yana karanta wannan zikirin to wannan shine in ka zo zaka shiga ban daki kafin manzo Allah shiga ban daki me yake yi yana bismillah Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith ya shiga da kawar hagu in ya wuto da kawar dama ya ce gufranaka wannan shine alaman san manzo Allah kuma shine abinda Allah ya umarce mu mu yi abinda manzo Allah ya umarce mu bi abinda ya hane mu mahanu kuma wa Allah yubadallahu illa bima shar'a kan mu bauta ma Allah sai da abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sharanta mana muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon bin sunnonin annabinsa tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya raya mu akan bin sunna annabi kuma ya sa mu ta akan bin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah subhanahu wataala marasa lafiyar mu na gida da likita Allah ya ba su lafiya Allah ya koro musu sauki Allah ya sa gafara ne a gare su mu kuma Allah ya ƙara mana lafiya ya inganta mana lafiya ya sanya mata albarka Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon cin moriyar lafiyar mu cikin abin da zai amfane mu duniyar mu da lahirar mu ɗan uwan mu da suka riga mu gidan gaskiya daga cikin iyaye da kakanni da malamai da ƴan uwa na nesa da na kusa da sauran dukkan al'ummar musulmi gabaki daya muna roƙon Allah ya ji kansu ya gafarta musu Allah ya sa sun huta Allah ya sa aljanna ce mako masu kuma Allah ya raya mu akan musulunci ya sa mu cika da imani in lokacin mu yayi muna roƙon Allah ƴan uwan mu musulman ƙasar Palestine wanda suke Gaza muna roƙon Allah ya kawo musu dauki da agaji Allah ya kawo musu dauki da agaji Allah ya taimake su Allah ya ba su nasara akan makiyansu makiyan mu makiyan addini muna roƙon Allah ya lalata shirin Yahuda Isra'ila da dukkan magoya bayan su Allah mana maganin su Allah ya karya dukkan wani karfi da suke yi da shi Allah ya sa su zaman to izina ga ƴan bayan su muna roƙon Allah ƙasar mu ta Niger Allah ya ƙara mana zaman lafiya da kwanciyar hankali da arziki da wadata Allah muna roƙon ka duk wanda yake na fatan mu da sharri da abunki Allah ka san shi Allah ka mai da dukkan sharri da makircin da ya dauko akan shi Allah ka tsare mu daga dukkan sharrin makiya na fili da na boye na cikin gida da na waje Allah subhanahu wataala wannan damuna ka sanya mana albarka Allah ka nuna mana ƙarshen ta lafiya alkhairin da ke ciki Allah ya datar da mu shari Allah ya tsare mu ya kare mu Allah muna roƙonka ka biya mana dukkan bukatocin mu na alkhairi gabaki daya Allah muna roƙonka dukkan abinki Allah ka tsare mu da dukkan shari damuwoyin mu da matsalolin mu Allah ka magance mana Allah muna roƙonka ka sa aljanna firdaus ce mu kuma mu gabaki daya subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته انت تقول لك انا كنت انا يقول لك 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 ان